نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaran Jamhuriyar Niger a wannan marece na Juma'a daren Subdu wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada al-Akhira wata na 6 a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 19 ga watan 12 2025 miladiya insha Allah cikin ikon Allah subhanahu wataala da kaddara wasa da sahale wasa da ganin daman sa za mu ci gaba da karatun mu na littafin Hisnul Muslim min Adhkari Kitabi was Sunna wallafa shehin malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qatani Allah ya gansa da rahama yau zamu tashi darasi na 25 a cikin wannan littafi kuma muna cikin babi na 24 addu'a'u ba'da at-tashahhud al-akhir qabla as-salam addu'o'in da ake karantawa a zaman tahiyyar karshe kafin ayi sallama bayan mutun ya karanta tahiyya ya karanta salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'o'in da ake karantawa wancan sati da gabata mun karanta addu'a ɗaya daga ciki wala ya kama na addu'o'i guda 11 wanda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta su a zaman tahiyyar karshe a sallah kuma a sallar farilla da nafila duka yana karanta su saboda kamar yadda muka bayani ya tabbata a hadisi mun yi karatu akan ladabban addu'a anan mun gane daga cikin guraren da Allah yake amsa addu'a shine addu'a da mutun yayi a zaman tahiyyar karshe a sallah sallar nan ta farilla ce ko ta nafila ma'ana zaman tahiyyar daga shi kawai sai sallama in sallah ce mai raka'a mai tahiyya biyu mai zaman tahiyya biyu kenan zaman tahiyyar na biyu ko mai zaman tahiyya ɗaya ne kamar irin asuba ko juma'a ko sallar idi ko irin sallolin nafilfili kenan dai bayan kayi tahiyya kayi salatin manzon Allah to ana so kayi addu'a to wannan gurin idan kayi addu'a manzon Allah ya tabbatar cewa Allah zai amsa da haka kene mu kiyaye a zaman tahiyya na ƙarshe kenan mu ringa yin addu'a saboda yana daga cikin mahallul ijaba wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mun yi karatun anan da haka kenan wayannan addu'o'i kuma kamar yadda zamu gansu mun karanta ta ɗaya guda 11 ne kenan abinda mutun zai yi ko da baka samu damar karanta su ba duka ba kenan a wannan sallah ka karanta wannan a wannan ka karanta wannan ya zaman tudi kana mi kana caccanza kana yi saboda malami suka ce da adda da ta huto daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in za ta tattara duniya da malamanta da shehunanta da waliyanta da na sama da na ƙasa da na tsakiya duka a hada mutanen duniya dukan su su taru su yi addu'a to bata kai ba kalma ɗaya da ta huto daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana in dai ana neman albarka ne ana neman falala da daraja to addu'a da ta huto daga bakin manzon Allah ita ce kololuwa me yasa saboda shi manzon Allah da addu'a da yi ko kai tsaye daga Allah ne saboda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma shi manzon Allah in zai addu'a yana zaben kalmomi wanda suka dace daga kenan in zaka addu'a kai addu'a da irin addu'a da manzon Allah zaka samu albarka kuma zaka samu karbuwa kai tsi saboda me kai addu'a irin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk da wannan kuma ba zai hana ban kana da wasu bukatu naka ka sayo a cikin kai tunda mun ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi azaman tayi ta karshe kai yana roƙo yana ta addu'a manzon Allah ce mai kai gaggawa ina ma ce ka fara yin tayya ka salata manzon Allah in yi so ka roki abin da kake so sai malami suka ce kenan kaga sai ka hada bin kai da ta manzon Allah kuma kai ma wasu bukatu naka da kake da sai ka kawo su a ciki ba laifi bane ba insha Allah zamu tashi addu'a ta biyu a cikin wannan babi ita ce Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-magrami kenan zamu karanta tare Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal-mamati اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمجرم وانا الدعاء صحابة يرويتو كومتي صحابة يترويتو اتتي عائشة الصديقة بنت الصديق عائشة ير أبو بكر الله كارا مسير راد اتتا سوران صحابة منزا الله كباكيدا كما ماتر منزا الله صلى الله عليه وسلم ita ce tarwaito wannan addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama daga Aisha matan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati kai Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin addu'a fi salati a cikin sallah me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ya Allah lalle ni ina neman tsarinka daga azabar kabari kenan wancan sati da gabata wannan adda zamu ga tana kama da adda da muka yi ta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih dajjal to amma bambancin ta da wannan anan a waccan ta farko an ambaci Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wannan ma haka haka kuma a waccan ta farko an ambaci wa min sharri fitnatil masih dajjal nan haka a'udhu bika min fitnatil masih dajjal haka a waccan ta farko an ambaci wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati nan ma haka ambata to sai dai abin da ya bambanta su a tabiyu ba a ce ba wa min azabi jahannam ita kuma wannan a ta farko karin da aka samu ba a ce ba min al ma'sam wal magram kenan shi da bambanta su ita wannan a tabi an kara min al ma'sam wal magram ita kuma wancan ta farko da muka karanta kaga babu min al-ma'sam wal magram daga kenan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Aisha tace manzo Allah ya kasance yana neman tsaron Allah daga azabar kabari kamar da muka yi bayani wancan sati da gabata malamai suka ce abin da yake da azabar kabari shine kana neman tsaron Allah ya ma dace da amsa tambayar da ake a cikin kabari saboda abin da yake sa amma mutum azabar kabari idan aka mai tambayoyin da ake a cikin kabari in bai amsa su ba kenan kace kana neman tsaron Allah daga azabar kabari kenan kana roƙon Allah neman dace daga munkatar idan aka ma tambayoyin da ake a cikin kabari Allah baka iko amsa su sumar rabbuka ma dinuka man nabiyuka to shine kana neman tsaron Allah daga azabar kabari saboda azabar kabari abu ne tabbatacce wanda ya tabbata a Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a Qur'ani ai Allah yana cewa annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya mutanen fir'auna da shi Allah ya ce ana bujuro musu da wuta sahiya da marici kuma Allah ya ce wai mataqumu sa'atu kaga kuma idan ranar tashin kiyama ta tsayi kenan kaga wannan azaba da ake musu ai ba akai ba azaba tashin kiyama bane ba sai Allah ya ce kuma ranar tashin alkiyama adkhilu ala fir'auna shadda al'azab za a ce mabiya fir'auna ku shiga wuta kenan da shi da wanda suka bi shi akan wannan bata da kuma zalunci da kuma me yake da suna mugunta da yi a cikin mulkin sa daga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsaron Allah daga azabar kabari nabi wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal manzo Allah kuma yana neman tsaron Allah daga fitnar al-masih ad-dajjal kenan fitina dujjal da ake wadi da Hausa amma da larabci dajjal sunan shi mu a Hausa ne ake cewa dujjal mun yi bayani akan shi cewa sharru ghaibin muntazar sharrin wanda ake jira dujal shine shar mafi sharrin abin da ake jira a bayan kasa saboda zuwan dujal in ya zo zai haifar da abubuwa wanda Allah ne kadai yake kuma Allah ne zai bashi ikon yin wannan abubuwa da ga wa zai tabbata akan imani kuma wane ne zai bishi kamar da muka yi bayani wancan sati Allah zai bashi ikon yin ruwan sama da fitowar sirrai da rayawa da kashewa dan aga mutane za su tabbata akan imani indai kai ka imani da Allah ka san Allah ne kadai yake wannan abu to yau kaga wani bil adam ya zo yayi wannan abu kuma yace shi Allah ne to za a ga suwane za su tabbata akan imani suwane ne kuma za su bishi sai da matsayin shi ne Allah wannan fitina ce babba kuma fitina shine manzo Allah wanda cewa sai ya shiga ko ina a bayan kasa shi yasa ana ce mai almasihu mai bambancin almasihu Isa ibn Maryam da almasihu dajjal abin da yake da almasihu daga almasahu ne in aka ce almasahu shine shafa to almasihu mai shafa to malami suka ce shi dajjal an ce mai almasihu ne aka ce saboda zai shaye da annahu yamsahu al-ard ma'ana zai shafe kasa ma'ana ko ina ya shiga a wannan duniya ta mu ko ina ya shiga lungu da sako banda garuruwa guda biyu ko kasa garuruwa guda biyu Makka da Madina shi ma manzo Allah ce za a sanya mala'iku su ringa gadin gobofin Makka da Madina in yaje ya samu ikon shiga ba amma duk wani gari duk wata kasa duk wata jaha duk wani kauye duk wani lungu da sako he dujal ya shiga to shi yasa ka sanya mai almasihu yana daga cikin dalilan da malamai suka ambata da aka sanya mai almasihu wasu kuma suka ce an sanya mai almasihu ana ne mai shafaffiya albarka saboda babu albarka kwata-kwata a tattare da shi wasu kuma sun ce an sanya mai almasihu ne saboda ido ɗaya gare shi idan ɗaya a shahe yake kamar da manzo Allah ce a awar yace innahu a awar yace shi dujal mai ido ɗaya ne kashi yasa ma manzo Allah yake cewa inna rabbakum laysa bi awar ai zai zo ce shi Allah ne ko to sai manzo Allah ce to ku kuma ubangijinku ba mai ido ɗaya bane ba amma shi kuma dujal wa a awar ne ma'ana an kaji an ce a awar shine ana ne mai ido ɗaya ma'ana mai gani da ido ɗaya ma ka ce al'ama shine makawo wanda bai da ido duka biyun ma ka ce a awar kuma yana da ido ɗaya amma ɗayan kuma bai gani yana daga cikin dalilin da yasa aka sanya mai almasihu to amma shi kuma annabi Isa wa shi kuma an sanya mai almasihu ana ne mai shafal albarka ai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin surat Ali Imran da kuma cikin suratu mai da suna suratul A'raf ya ba mu labari cewa annabi Isa Allah ya masa duk in ya shahi abu yana warkarwa Allah ya ce wayuburul akmaha wal abrasa yana warkar da al akma mai cutar makantar da ita aka haife shi kasan wani in ya ji wannan ya ce to mai miracle a cikin mai mu'jiza a shi annabi Isa ba wai makaho ba wanda kana da ido daga baka game da larurar ciwon ido wannan ayyuki doti suna yi da bai zama miracle ba a wanda aka haife shi da makanta ba a taba samu ba a duniya wanda Allah ya halice shi da makanta ya warke saboda in dai Allah ya halice ka haka aka haife ka da makanta to wannan ba za ka taba gani ba har abada to shi kuma annabi Isa ya zo da mu'jiza miracle din cewa tunda ba mai ake ni da mu'jiza miracle abinda babu yadda za a yi wani dan adam ne to amma ai kaga in mutun ya makanci ai ana samu cikin hikima da ganin daman Allah ta hanyar likitoci kaga mutun ya samu ido to amma ne ana zancan wanda daman asali da makanta aka yi shi sai kuma wal abras al abras shine mai cutar zabaya al abras shine zabaya cutar zabaya ka da ganin zabaya warke to amma annabi Isa yana warkar da zabaya kuma Allah ce wa uhil mauta bi izni kuma yana raya matattu da izinin Allah subhanahu wataala to kaga wannan duka shafa ce in yi kana da cutar makanta ya ga shafi idan kika komo gani in kana da cutar kuturta da ga shafa hannun haka in kana da cutar zabaya da ga shafi jikinka yake dawo fatarka normal irin ta mutane haka in kai gurgu ne ko kuturu ne ko kuma bebe ne ko kuma kurma ne daga ya shafi kunnan ko ya shafi bakin yake dawo to kaga shine almasihu Isa ibn Maryam shafa albarka daga ya shafa sai samu albarka amma shi kuma dujalwa shi kuma wanda aka ɗebe mai albarkar ne shi babu albarka kwata-kwata a tattare da shi to daga kana neman tsaron Allah daga fitina almasihu dajjal haka wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allah yana neman tsaronka daga fitinar rayuwa da mutuwa ma'ana fitinar rayuwa abubuwa na sha'awa da shagala da ɗauke hankalinka daga bautar Allah da yin abin da ya sa Allah ya kaga duniya Allah ya halice mu ne ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to aka ce fitinar rayuwa abubuwan da za su ɗauke ma hankali su shagaltar da kai daga abin da dalilin sa ne Allah ya halice ka shine manufa shine makasudin da ya sa Allah ya halice ka to kuma ya samu su abubuwa na shagala da ɗauke hankali da sauransu su ɗauke ma hankali daga wannan abu to kana neman tsaron Allah duk abin da zai ɗauke ma hankali daga abin da ya sa Allah ya halice ka shine na bauta to kana neman tsaron Allah daga wannan haka wal mamati da fitinar mutuwa shine mutun ya mutu a baibai ma'ana ka mutu a baibai ka mutu ba akan turba ta gari ba ko ka mutu akan saban Allah kai mummunan kashi kenan kana da matsayin Allah daga mun mummunan kashi ka mutu ba akan turba da hanya ta garba ko akan saban Allah haka yake ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami ya Allah ina neman tsaranka da al-ma'asam abinda yake da al-ma'asam shine al-ithm al-ithm shine sabo ko zunubi shine al-ma'asam ma'ana Allah ina neman tsaranka daga sabo daga saba maka ka neman tsaran Allah tsare ka daga saba ma Allah subhanahu wataala to yake ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asam Allah ka tsare ni daga saba maka daga ketare iyaka daga huce gona da iri daga aikata duk abin da ka hana kai tsawa kai kashe ni haka wal magram Allah yana neman tsaranka da al magram shine daga algurmuni ma'ana addain Allah yana neman tsaranka daga bashi shine al magram addain kenan bashi Allah yana neman tsaranka daga bashi to a wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sai Aisha tace fa qala lahu qa'ilun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani sahabi yace da shi ma aksara ma tasta'izu min al magram kace ya manzo Allah mun ji kana yawaita neman tsaron Allah daga bashi menene sirri menene hikima menene dalili ko sababi mun ji kana yawan neman tsaron Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-maghrib manzo Allah yana yawan neman tsaron Allah daga bashi sai suka tambaye shi menene faqala sai manzo Allah ce innar rajula iza garima yace ai mutun idan bashi ya masa yawa haddatha fa kadhaba zai magana ya ƙarya ma'ana idan ana bin ka bashi tayu kai kicibus ko ka hadu da mai bin ka bashi ya wane ya alƙawarin mu da muka yi da kai yake mai ƙarya ma'ana yanzu kaga bashi jingima mi yin ƙarya tunda baka da hanyar da zaka biya shi kene yanzu dole ka mai ƙarya ka kawo wani labari ko wani abu dan ya yarda to kaga shi yasa mutum dole ya mu tsaron Allah daga bashi saboda koda kai mutum mai gaskiya ne to bashi zai iya sanya ka kai ƙarya shi kuma kaga ƙarya manzon Allah ce sifa ce ta munafiki yace ayatul munafiki salasun hadisin Abi Hurairah wanda yana Bukhari da Muslim manzo Allah ya ce alamomin munafiki guda uku ne daga cike ce mi idan haddasa kazaba idan yayi zance sai yayi ƙarya to kai kuma yanzu kaga idan ana bin ka bashi in ka gamu da mai shi zaka yi ƙarya kuma wannan duk wanda Allah ya jarrace shi da irin wannan haka ne tunda wannan abin da manzo Allah ya wadi haka ne yace in dai mutum ana bin shi bashi musamman bashin ya mai yawa to idan ya gamu da mai bin shi bashin zai yi magana ya ƙarya ma'ana zai wadi mai abin da ba haka bane ba domin mi ya kubuta daga wannan din shi na gaba manzo Allah ya ce wa wa'ada fa akhlafa kuma zai alƙawari ya saba ma'ana in ana bin ka bashi kuma zaka yi alƙawari ka saba ma'ana kana yin alƙawarin cewa wani ranar kaza zan baka ku da sauransu kuma yake zo ka saba to shi yasa manzo Allah yake neman tsaron Allah daga bashi saboda mi kai yasa ka dauki siffofin munafikai guda biyu kun ga siffofin su ne na farko manzo Allah ya ce idan mutum ana bin shi bashi zai magana yayi ƙarya kaga siffa ce ta munafikai idza haddasa kazaba na biyu manzo Allah ya ce wa wa'ada fa akhlafa zai yi alƙawari kuma sai saba kuma ai daga cikin siffofin munafikan da manzo Allah ya zana ya ce wa idza wa'ada akhlafa idan ya alƙawari sai saba to kaga idan ya alƙawari da shi zai bashi kuɗin kuma sai saba ko abin da yake bin shi na bashi to shi yasa manzo Allah yake neman tsaron Allah daga bashi da haka kenan wannan addu'a ce mai muhimmanci mutum ya ringa yinta a cikin sallah kuma a cikin addu'oyinka ka nemi tsaron Allah Allah ya tsare ka daga bashi malamai suka ce wannan yana cikin sahih bukhari ya kawo shi hadisi mai lamba 832 2300 kenan wannan hadisi na cikin sahih bukhari ibnu hajar al-askalani a karkashin sharhin da yake wannan hadisin a cikin fatahul bari bi sharhi sahih bukhari yake cewa to anan idan ka nemi tsaron Allah daga sabo daga saba masa daga bashi mana Allah zai ma wani gamon katar da ko da shi dan zai saka ma wani abu na saban Allah ko wani mutum ya zo ya kokarin shi ka kaje ku saba ma Allah to Allah zai baka kariya ta musamman mana zai baka wata kariya wanda ko da kai nufin ko wani yayi nufin ya saka saba ma Allah to ya Allah ya baka kariya ya kare ka daga saba masa shi kuma bashi dama wani zuba larura ce duk da mu yanzu mutane sun mai da bashi kamar mi asalin shi bashi a musulunci larura ce take saka ci bashi shi ne asalin bashi to amma mu yanzu an mai da shi kamar wani yayi ne zaka mutum babu larura babu bukata wani abun ma ba dole rayuwa bane ba bukata bace yanzu misali aka ce larura misali a ce mutum bai da lahiya ko yana da iyali ko ƴaƴa ko mace da makamantansu ba su da lahiya kuma bai da kuɗi to kaga wannan yana iya zuwa ci bashi saboda mi ya yi musu magani saboda lafiya tana daga cikin larurar rayuwa saboda yadda lafiya ake komi in babu lafiya ba abin da za ka yi habbautar Allah ma ba ka iya ba
haka mutum misali a ce bai da abincin da zai ci da iyalansa, kaga abinci yana cikin larurar rayuwa, kaga wannan mutum zai iya cin bashi dami ya ciyar da kanshi ko ya ciyar da iyalansa. Haka misali a ce mutum yana mahalli ne, misali a ce kana zaune ne a gidan haya, masu gidan haya suka zo suka matsa ma ka ba su kuɗi ko za ko a kore ka da makamantansu, kaga wannan mutum yana iya zuwa ciyo bashi dai ya biya haya, saboda me? Zama a mahalli shi ma daga cikin larurar rayuwa. Haka misali irin abin da ya sha irin wannan wuta ko ruwa, baka da kuɗin biya kuma kana jin tsoro za a zo a yanke ma, to kaga wannan shi ma daga cikin larura mu a yanzu ta rayuwa, wannan wuta da ruwa, to kaga wannan duka yana daga cikin me? Larurar rayuwa. To kaga wannan mutum idan ya ci bashi saboda wannan kuma yake da kyakkyawan niyya, to Allah zai taimake shi biya. To amma yanzu kawai kai yanzu kawai daga an hudu sabon salula ko kaje ka ci bashi ka sai sabon salula, armi an hudu shadda kai baka da kuɗi kaje ka ci, kaga yanzu kaje ka ci bashi idan zaka dinka shadda, ai kaga ba larura bace ba, ka sa kayan da kake da, ko an hudu salula sabuwa kai ka ci akai ka sake salula, ko kuma kai yanzu a gidanka tayi karamar tele gari kaga ci a barka yau ka ci bashi ka kawo ikran fula, ma'ana ka dora ma kanka abinda ba larura rayuwa bane ba. To mu yanzu kuma abinda ma yake koya sani ma wani zuwa zai ciwo bashin ma me wannan abin da yake cewa garin menene yake cewa ma wannan abin da ake mutum yaje ciwo bashin kaya sai karya shi maringinda, kaga mutum irin wannan maringinda da ake wadi kawai kaje ka ciwo bashin kaya kuma kai aniyar ka kawai in kaje ka siyo misali abu ne kaje ka siyo shi ka goma sai ka zo ka karya shi ka ci da shi ka biyar, kuma kai aniyar ka baka da niyyar ma ka bada, kaga a garin nan akwai kisa-kisai diya da aka wasa an kulle su, wasu ma sun gudu ma sun bar garin saboda sun dora maka su abinda Allah bai dora musu ba, kuma wani zaka ga daidai rufin asiri yana da abinda yake gudanar da rayuwa amma mutum ya dora maka shi abinda Allah bai dora mai ba. To da haka dai bashi shi da rura ta take sa a ci, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci bashi kuma yana da niyyar biya to Allah zai hore mai hanyar da zai biya, kuma a wani hadisin ma manzo Allah ya ce akwai mutanen da ranar tashin kiyama Allah zai biya musu bashin da ake bin su, su ne mutanen da suka ci bashi saboda larura kuma suna da kyakkyawan niyyar biya. A yanzu misali matsalan ma wani yana iya cin bashin kawa kuma ya samu abin da zai biya ka kuma ya hana ma, shi ne matsalan da ake fama da shi, kai yanzu lokacin da ya zo da bukatar shi ka taimaka masa ka agaza masa ka tausaya masa ka bashi abin da yake bukata ya biya bukatar shi, to amma kuma yanzu kai yanzu ya maido ma ya zama to matsala, to idan ka ci bashi da kyakkyawan niyyar zaka biya kuma ya Allah ya kaddara ma baka biya ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashin kiyama Allah a cikin taskarsa zai biya ma ranar tashin kiyama, amma in ka ci bashi dama kai aniyar ka dama baka da niyyar biya, to kaga wannan shikenan. To idan mutum yana wannan addu'a duk larurar da zata samu ka ci bashin sai Allah ya toshe ma ita, to shine Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami wal magram, Allah yana neman tsarinka daga saba ma kuma ina neman tsarinka daga bashi. To kun ji wannan shine dalilin da yasa manzon Allah yake yawaita neman tsarin Allah daga bashi, saboda su ba su gane ba hikimar mu me yasa manzon Allah kake tayin neman tsarin Allah daga bashi, yace to ai kun ji, saboda idan mutum ana bin shi bashi zai magana ya ƙarya kuma zai alƙawari ya saba, to shi yasa na haka kenan sai mu kokari mu iya wannan addu'a mu ringa yinta. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرب أدعو تأكل أكي كرنتاوا أزمن تيك الشيكا فان أي سلم إذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مكرنتا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تكما وانا الدعاء sahabin da ya rawaito ta shine Abubakar As-Siddiq babban amini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar As-Siddiq wanda asalin sunan shi Abdullahi bin Usman, ba kowa bai san sunan Abubakar na gaske, yanzu diya da zaka tsatsar mutane a sunan Abubakar, saboda Abubakar din Bakr baban abin da yasa aka sanya mai Bakr, Bakr malumi suka ce yana daga cikin sunaye ne na mi na ragumi, to kuma rakumi yana da juriya yana da jarumtaka da sauransu to aka ce ma Abubakar ana ne mutum wanda yake mai juriya da jarumta ko mai daukan dawainiyar mutane da wannan ne aka sanya mai Abubakar amma asalin sunan shi Abdullahi ne kuma asalin sunan shi Abdul Ka'aba bawan Ka'aba abinda aka rawaito a littafin sira ita mamma Abubakar ta kasance duk dan da ta haifa mutuwa yake yi to shine da ta haifa Abubakar sai ta dauke shi ta je Ka'aba ta yi tawassali da shi da Ka'aba akan wannan wannan da da na haifa kiraya mun shi kuma sai ya rayu ko aka sanya mai bawan Ka'aba kaga wannan lokacin jahiliya aka sanya mai bawan Ka'aba to shine da musulunci yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo manzo Allah ce anta Abdullahi kai bawan Allah ne ba bawan Ka'aba ba tunda ita kanta Ka'aba dakin Allah kaga ba an sama bawan Ka'aba ba yayi a sama bawan Allah to shine manzo Allah ya sauya mai suna daga Abdul Ka'aba aka maida shi Abdullahi shi kuma baban shi ana ce mai Abi Quhafata shi kuma asalin sunan shi shine Usman Abubakar bin Abi Quhafa to shi Abubakar din sunan shi Abdullahi shi kuma baban shi Abi Quhafata sunan shi Usman to Abubakar Allah ya kara masa yarda da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya rawaito wannan addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an Abubakar As-Siddiq daga Abubakar As-Siddiq yadda Allah ya tabbata a gare shi yace annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi Abubakar yace da manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi allimni du'aan yace ya makin Allah ka koya mini ka sanar da ni wata addu'a ad'u bihi fi salati wadda zan ringa roƙon Allah da ita a cikin sallata ma'ana ka koya mini addu'a da zan ringa roƙon Allah da ita a cikin sallata qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ga Abubakar qul ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah lalle ni na zalunci kaina zulman kathira zalunci mai yawa mana Allah na zalunci kaina shi kuma azzulmu kala biyu ne zaluncin da ba zai ma kanshi ta hanya biye imma birtikabil ma'asi ko dai ka aikata saban Allah kaga wannan zalunta kanka ne kai tunda Allah ya hana ka aikata saba masa kai kuma ka saba masa kaga ka aikata mi ka zalunci kanka ko kuma imma bit taqsiri fi fi'li ta'ati ko kuma ka zamanto kana sakaki wajen aikata abinda Allah ya dora maka na da'a to shi ma idan mutun ya zamanto abinda Allah ya dora maka na wajibi baka yi ko kana sakaki wannan shi ma akwai laifi shi yasa dan adam ko mutun yana samun laifi ne ko zinubi ta hanya biyu Allah ya ce ayi ka ki to zaka samu zinubi ko kuma ya ce a bari ka ki bari to idan ka ce Allah na zalunci kaina ma'ana ko ta hanyar ka aikata abinda Allah ya hane ka ko kuma ka ki aikata abinda Allah ya dora ma dole kai to yake ce ya Allah lalle ni na zalunci kaina zulman kasira zalunci mai yawa amma mi Allah ya gafara zunuba babu mai gafarta zunubai illa anta face kai Allah faghfir li maghfiratan min indika da haka ya ubangiji ka gafarta mini gafara ta musamman daga gurinka warhamni kuma Allah ka mana rahama ka ji kaina innaka lalle kai ya Allah antal ghafur kai ne mai yawan gafara arrahimu mai yawan jin kai to kun ji adda da manzo Allah ko mai Abubakar da zai ringa a cikin sallah ya ringa karanta wannan adda wannan addu'a Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Bukhari ya rawaito wannan addu'a hadisi mai lamba 834 234 Muslim ya rawaito wannan addu'a a cikin littafin sa Sahih Muslim hadisi mai lamba 2705 2775 mun ji wannan addu'a ce mai muhimmanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma babban aminin sa sahabin sa Abubakar Siddiq yace ya manzon Allah ka koya mana addu'a da zan ringa roƙon Allah da ita a cikin sallah da aka yi mu kokari mu iya wannan addu'a Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim shine ya tabbata hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibn adam khata'un yace dukkanin adam mai kuskure ne yace wa khairul khata'ina at-tawwabuna wa mafi alkhairin masu yin kuskure sune masu tuba zuwa ga Allah wanda kamar da yazo a cikin sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 2419 da mil katsan ka turban dizne kuma a cikin hadisi Qudsi Allah yake cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu biz-dhanba kaga anan me yace yace faghfir li yace wala yaghfiru dhunuba illa anta Allah babu mai gafarta zanubi sai kai to shine hadisul qudsi Allah yake cewa alima abdi bawa na ya sani anna lahu rabban yana da wani ubangiji ya gafiru zamba wanda yake gafarta zanubi wai akhuzu bi zamba kuma yake uquba da azaba akan wannan zanubi kina kaga kana nuna cewa duk duniya babu wanda zai iya gafarta ma zanubi in ba Allah subhanahu wataala ba kuma wannan yazo shi ma a cikin alqur'ani a cikin suratu ali imran aya ta 135 Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan wa'inda suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullaha sai suka tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai suka nemi gafara zanubinsa Allah ya ce man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zanubi in ba Allah ba shin akwai kaga Allah ta yi wa man yaghfiru dhunuba wane ne yake gafarta zanubi in ba Allah ba kaga babu mai gafarta zanubi sai Allah subhanahu wataala dan haka wannan addu'a ce wanda idan mutun ya roki Allah da ita duk laifukan shi da zanuban shi Allah zai gafarta masa shi yasa manzon Allah ya koya mu Abubakar ringa wannan addu'a kuma da ya koya mai ringa a sallah saboda mi a zaman ta yake karshe kai addu'a Allah yana amsa kana kaga in ka zo kai wannan addu'a Allah subhanahu wataala zai amsa ma ya gafarta ma dukkan zanubanka da kurakuranka da sakaki da kake wajen aikata abubuwa na wajibi da Allah ya dora maka wannan ita ce addu'a ta uku da ake karantawa a zaman ta ya ta karshe kafin ayi sallama addu'a ta hudu Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta makarantata Allahumma ghfirli ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم
أنت المقدم
وأنت المؤخر
وأنت المؤخر
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
تكون من أداة تهد صحابا ديروكتو تشيني علي بن أبي طالب الله قال مسير دا تشيد سورا صحابا منذ الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يجي تيوى منذ الله صلى الله عليه وسلم ya kane kunu min akhiri ma yaqulu yace yakunu min akhiri ma yaqulu baina at-tashahhudi wat-taslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga mafi karshen abin da yake fadi tsakanin zaman tahiyya da kuma yin sallama shine Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu har zuwa karshe wannan hadisi na cikin sahih muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 201 a cikin sahih muslim kenan Ali ibn Abi Talib ce manzo Allah ya kasance daga cikin addu'o'in da yake karantawa kafin yayi sallama a zaman tayyar ta karshe yana karanta wannan addu'a yana cewa Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mini ma qaddamtu abinda na gabatar na zanubi abinda ya huce na zanubi kaga dan adam zai iya aikata zanubi ma ya mance amma wajen Allah yana na arubuci sai ka ce ya Allah duk abin da ya wuce ya shude ya gabata na zanubai da na aikata ya Allah ka gafarta mini wa ma akhartu ya Allah kuma ka gafarta mini abin da na jinkirta na da'a na ayyukan da ka wajabta mini wanda nayi sakaki ban yi ba to ya Allah kuma ka gafarta mini akwai abubuwan da Allah ya tsora ma yanzu misali salla abinda ake so kowane musulmi ya ringa yin salla akan lokaci kuma a cikin jami to amma daren saboda rafkanuwa da sha'afa da shagala ta dan adam yana ji ana salla yana abinda bai takara kariya ba har ai da salla bai ba bai zo bai jami ba to kaga wannan laifi ne kuma ka jinkirta yin salla a cikin jami ko ka jinkirta yin salla akan lokaci to yake ce ya Allah duk abubuwan da na jinkirta na ayyukan da'a da ka dora mini wanda ne sakaki ban yi ba to ya Allah su ma ka gafarta mini shine wa ma akhartu na gaba wa ma asrartu ya Allah ka gafarta mini zunubi da laifin da na aikata asirrance wanda kai shi fi sirri shine wa ma asrartu abinda kai a cikin sirri babu wanda ya sani sai Allah yake ce Allah ka gafarta mini abinda ne a koye a bayan idan mutane babu wanda ya sani ya kai to ya Allah ka gafarta mini wama a'alantu ya Allah ka gafarta mini dillafi da zanubin da na aikata a bainar jama'a shine ma'alantu fil alani ma'ana abin da kai shi alanan a bainar jama'a na laifi to shi ma Allah ka gafarta mini wama asraftu da kuma abin da na wuce gona da iri ma na zanubi da laifi Allah shi ma ka gafarta mini sai ka ce wama anta a'lamu bihi minni kai da kashi ka ce ya Allah ma da laifin da kai ne ma ka san na aikata shi kai ka san ma na aikata wannan laifin ni ta yi ma ban san ba laifi ne ba akwai abin da kana aikata laifi ne ma baka sani ba sai ka ce ya Allah duk abin da ka sani na aikata na laifi to Allah shi ma ka gafarta mini antal muqaddimu domin Allah kai ne mai gabatarwa wa antal muakhiru kuma Allah kai ne mai jinkirtarwa wannan a baya mun ga irin wannan antal muqaddimu antal muakhiru ma'ana Allah yana gabatarwa ga wanda ya so ma'ana ya ma wanda ya so dace daga munkatar wajen dora shi akan hanya daidai kuma ya jinkirta wanda ya so har zuwa lokacin da ya ga dama ma'ana wanda zaka ga Allah zai fahimtar da shi shari'a da addinin musulunci da gaskiya a dan karamin lokaci wani kuma ya dauki lokaci mai tsayi zaka ga zai fahimta to Allah shi yake gabatarwa ga wanda ya so a lokacin da ya so ya fahimtar da shi daidai da shari'a da musulunci wani kuma ya Allah jinkirta mai wani kaga a ƙarshen ma rayuwar shi ya kusa mutuwa ya kwashi shekaru kuma kaga Allah ya fahimtar da shi to shi yake ma wanda ya so ga munkatar wajen fahimtar gaskiya ko addini ko shari'a ya gabatar da wanda ya so ya jinkirta wanda ya so wasu malamai kuma suka ce yana daukan kuma fassara Allah yana gabatar da wanda ya so wajen matsayi da Allah yake badawa da darajoji a nan duniya wani zaka ga Allah ya gabatar da shi wani kuma Allah ya jinkirta da shi ya tsora wannan ya sauke wannan ya janyo wannan ya jinkirta wannan to duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala dan haka Allah shine mai gabatarwa kuma shine mai jinkirtawa sai ka ce la ilaha illa anta babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai ya Allah subhanahu wataala to wannan ita ma addu'a manzo Allah yana karanta ta a sujjada karshe kafin ya sallama a zaman tayya na karshe kafin ya sallama dan haka ki nemi ru'iya ta kaga wannan duk wani laifi da ya shigo cikin nan da wanda ya huce da wanda ka jinkirta da wanda kai asiranci da wanda kai abiyani da wanda kauce gona da iri da wanda ma Allah ne kai ya sani kace duka Allah ka yafe mu kuma kai ba Allah kace kai ne mai gabatarwa kai ne mai jinkirtawa kuma babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai kai Allah addu'a ta gaba ta biyar manzo Allah yana cewa Allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika karanta Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ita kuma wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Mu'azu bin Jabal radiyallahu anhu Mu'azu bin Jabal am Mu'azu bin Jabal daga Mu'azu dan Jabal radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akhadha bi yadihi manzon Allah ya rike hannun Mu'azu bin Jabal wa qala sai yace ya Mu'azu yace ya kai Mu'azu wallahi hede rantsuwa da Allah kadi ba ka ga manzon Allah yace wallahi yace ina mai rantsuwa da Allah inni lalle ni la uhibbuka ina son ka kage ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rantsuwa da Allah ce ina son ka ai kaga ka dace manzon Allah ce mai wallahi hede rantsuwa da Allah manzon Allah ce na rantsi da Allah inni lalle sai dai tabbatar ma yace lalle ni la uhibbuka ina son ka wallahi inni la uhibbuka manzo Allah ya kara maimaitawa hasu yace wallahi ni ina son ka ya Mu'azu faqala sai yace masa to usika zan maka wasiyi ya Mu'azu ya kai Mu'azu la tada anna ai la tatrukanna kada ka sake ka bari fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah ta qulu kace Allahumma ya Allah a'inni ala dhikrika ka taimake ni akan ambatanka na zamanto mutum mai ambatanka wa shukrika ka taimake ni akan zamanto mutum mai gode maka wa husni ibadatika, ka taimake ni in zamanto mai kyautata ibada gare ka. Wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud. Imam Abi Dawud ya rawaito wannan hadisi, ya rawaito shi hadisi mai lamba 1522 mil 520. To wannan addu'a kun ga manzo Allah ce dubur, to wajen wannan dubur din aka ce dubur a yaren Larabci shine ana nin akhiru shay, karshen abu. To da manzo Allah ce dubur sala, za ku wannan addu'a wasu suna karanta ta bayan yi da sallah, in mutum bayan ya sallama a cikin azkaru sala za ga suna karanta ta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Wasu kuma kamar yadda muka gani anan mali aka mana ana karanta ta ne a zaman ta hi karshe kafin ai sallama. To nan kun ga da aka kawo dubur, to yanzu mu bar da dubur din. Akwai ruwa da ta zo kai tsaye manzo Allah ya ce a cikin sallah, kaga yanzu an yi sabani ma dubur yana iya daukan karshen sallah, malama an ga ce karshen sallah bayan an yi sallama, ko kuma ana nin karshen sallah kafin ai sallama, shi ne malamai suke sabani. To yanzu mu bar wannan, ga wata ruwaya daga Imam An-Nasa'i, tana cikin sunan Nasa'i ne, daga Mu'adh bin Jabal din, yake cewa akhadha bi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya rike hannuna, faqala, sai yace inni la uhibbuka ya Mu'adh, yace lalle ni ina son ka ya Mu'adh, faqultu, sai Mu'adh yace wa ana uhibbuka ya rasulullahi, to kaji a wannan ruwaya yace ni ma ina son ka ya malikin Allah. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace fala tada an taqula fi kulli salatin, to kaga mahalli shayi yace kada ka bari a cikin kowace sallah, kaga nan babu dubur kawai akai a cikin kowace sallah, rabbi a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Wannan yana cikin sunan An-Nasa'i, hadisi mai lamba 1303 mil 303, kuma Imam Albani ya inganta wannan. Ma'ana kenan wannan addu'a abinda ya inganta ana yin ta ne a cikin sallah, ba a ƙarshen sallah ba, tunda yanzu gashi an samu ruwaya kai tsaye manzo Allah ya ce kada ka bar yin wannan addu'a fi kulli salatin, kaga ba ce ba dubur ko ce akai a cikin kowace sallah, kenan ana yin ta ne a cikin kowace sallah. Kuma bayan wannan ma malumai suka ce Ibn Usaymin, Allah ya ji kansa, Muhammad bin Salih al-Usaymin yake cewa malumai sun kawo wata ka'ida, suka ce ma warada muqayyidan bi duburi salati, yace duk abin da aka rawaito a hadisan manzon Allah aka kayyade shi, ma'ana aka takaita shi aka ce bi duburi salati, a ƙarshen sallah, yace to abin da malami suka bada kaida yace fa in kana zikiran, in wannan abin zikiri ne yace fa huwa bada salami, to wannan za a yi shi ne bayan sallama. Ai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito cewa kana qulu bi duburi kulli salatin, yana cewa a ƙarshen kowace sallah subhanallahi salasan wa salasina wa subhanallahi salasan wa salasina walhamdulillahi salasan wa salasina wallahu akbar salasan wa salasina summa yakhutubu bi la ilaha illa allah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. To kaga na an ce dubara kulli salatin, to idan an ce dubara kulli salatin a ƙarshen kowace sallah, idan zikiri ne kamar yanzu kaga subhanallahi alhamdulillahi allah akbar zikiri ne, to yace wannan kan fa huwa ba'da salami, zai kasance bayan an yi sallama ne. Wa in kana du'aan, idan ya kasance kuma addu'a ne yace fa huwa qabla salami, to wannan zai kasance gabanin ai sallama ne. Wannan yazo a cikin Asharhul Mumti ala Zadul Mustaqni na Muhammad bin Salih al-Usaymin, mujalladi na 3 shafi na 203. Ma'ana ko da ba a samu wata ruwaya ba ta Imam An-Nasa'i ba, in aka ce dubur mu rike ka'ida da malamai suka bada shine, in aka ce dubur sala, to wannan abin za a ji ba a gani, in zikiri ne to za a yi shi bayan sallah ne, in addu'a ce kuma za a yi ta a cikin sallah ne, saboda duka wannan addu'o'in da aka rawaito manzo Allah yana yin a cikin sallah, amma azkar kuma yana yin ne bayan sallah. Da haka kenan abin da ya inganta, ya fi inganci shi ne ana yin wannan addu'a ne a cikin sallah, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ya Allah ka taimake ni akan ambatanka, ma ambatan Allah ya hada da katun Qur'ani, ma'ana ya ga ce Allah ya taimake ka, saboda he Allah ma taimako, in Allah bai taimake ka ba ba za ka yi ambatan shi ba, amma da karatun Qur'ani, ma ka ce karatun Qur'ani ka ji koyon karatun Qur'ani, yanzu ba kowa bane zai iya zuwa makaranta ya koyi Qur'ani ba, kaga yanzu jiya akwai samari wanda ba sai ba katun Qur'ani, wanda in ka zo ka tsatsara shi ka ce karanta ma Fatiha wallahi ba zai iya ba, kuma yana zanubi a yin komi amma ba zai iya zuwa ya koyi Fatiha ba ko qur'ana ko falaki ko nasi ba, to amma me Allah bai taimake shi bane, shi yasa abin yema Allah ma taimako ne daga munkatar da dace, to ya ce Allah ka taimake ni, saboda shi dan bai barka ba, ya barka ka je ka koyi ilimin addini, ka ringa bauta ma Allah a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba, ya barka kaje ka ringa abin da zaka ringa samun lada shi kuma alhali ya alƙawari la yace la ubu yanna mu ajma'ina hay Allah ka mutane gabaki daya ya zai barka to shi yasa kace ya Allah ka taimake ni akan ambatanka in je in koyi karatun Qur'ani a ringa karanta Qur'ani a ringa aiki da shi kuma da harda Al-Qur'ani kuma su soran azkar da suka tabbata ga manzon Allah irin azkar bada sala zikirorin da ake ba sallah yanzu ku diba ku ga muka yi da sallah ba kowa bane yake tsaya azkar bada sala wan ana yi da sallah fakiya ta shi da kasan kamar a saman gaba shi sallah minti ne za ka yi in za ka tsaya za ka yi wannan azkar me kake nema a duniya wannan azkar din ka tsaya ka yi saladan da falala da alkhairin da za ka samu Allah kadai sai to amma ba kowa bane ba in yi da sallah zai iya zama ya azkaru ba'da sala bayan asuba ka yi bayan azhar ka yi bayan la'asa kai ka tambaye kanka da Allah azkar bada salam bada salati zikirorin da manzo Allah ya koya da ake bayan sallah a wuni da dare daga asuba har zuwa isha kana tsaya kai ko baka tsaya kai kuma ka tambaye kanka me yake hana ka kai su ka kwatanta kai comparison tsakanin abin da yake hana ka da wannan din wanne ne fi muhimmanci wanne ne fi falala da daraja to kaga wannan ka roki Allah ya taimake ka akan ambaton shi haka azkaru sabai wal masa zikirin safiya da maraici ba kowa bane ke yi ka zauna kai karanta azkaru sabai da azkaru masa wanda dukkan alkhairai suna cikin azkaru sabai wal masa dukkan neman tsari yana cikin azkaru sabai wal masa azkarun nan wane ne yake tsaya ya azkarun nan dinnan da manzo Allah koya ka ga mai hannayenka ka karanta qur'an lau ka tofa falaki ka tofa nasi ka tofa ka shaye jikinka ka yaka su uku ka karanta ayatul kursiyu ka karanta amanar rasul ka karanta bismika allahumma amutu aya ka karanta addu'o'in da suka tabbata wanda zamu riske su anan wane ne yake yin wannan kana kaga dole ka roki Allah ya taimake ka akan mi ambatan sa zikirin shiga gida da huta zikirin shiga masallaci da huta zikirin sanya kaya kafin ka ci abinci kana bismillah an kai da kana alhamdulillah allazi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa ma'ana dukkan azkar da suka tabbata to shine kace allahumma inni ala zikrika ya allah ka taimake ni akan ambatan ka saboda ya allah taimake ka in bai taimake ka ba ka iya ba kana ganin abu ne mai sauki amma mutum bai iya ba sai allah ya taimake shi haka wa shukurika allah ka taimake ni akan gode maka din ni'imar da kamun ka taimake ni wajen gode ma godewa Allah tana ta hanya uku a ranka a zuciyarka ka gamsu Allah ya ma wannan ni'ima kada ka kaskantar da abun ka wulakantar da abun ka ringa ganin kamar Allah bai ma ba kuma abin da zai taimake ka din ni'imar da Allah zai ma a rayuwa manzo Allah ya ce unzuru ila man la tanzuru ila man fawqakum yace wanzuru ila man asfala minkum fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matan la alaikum yace unzuru la tanzuru ila man fawqakum manzo Allah ya ce kada ku ringa diba abin da ya shafi sha'anin rayuwa ka ringa diba na sama da kai fa yace wanzuru ila man huwa dunakum ku ringa duba wanda suke kasa da ku in kana diba na kasa da kai to zai saka gode ma Allah amma a rayuwa in kana diba na sama da kai ba za ka gode ma Allah ba misali kai yanzu kullun kana diban wanda yake da kuɗi yake da gida yake da mota amma kai kuma rufin asirin da Allah ya ma kai kare da wannan gani kake Allah bai ma ba komai ba gani kake ko kamar ko ɗan rakiya ne ma kuka zo alhali kai ma da zaka diba ƙasa da kai akwai godiya wanda kai to aka ce in ka diba ƙasa da kai zaka gode ma Allah kenan ka zama tu azziyarka kai itirafi kai reconnect cewa tabbas Allah ya ma ni'ima kuma a baki ka ringa cewa alhamdulillah kana gode ma Allah komai kace alhamdulillah mun gode ma Allah godiyar ne ita za ta sa Allah kara ma Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in dai kuna gode ma Allah zai kara muku to mu tambaye kanmu muna gode ma Allah yanzu kaga ido wannan da Allah ya maka gode ma Allah wata ran kautu kana taya kaga mu da makawo kace alhamdulillah Allah na gode ma da kamun ido shi yanzu wannan makawon da ka ganshi da ya mallaki duk abin da yake duniyar nan da aka ce ba da za a mai domin ido Allah zai bada to amma kuma ka ba zai samu ka diba ga mutane suka samu matsalar ido ai ta aiki a wata kasashen waje ai wani in Allah kadar idan ya tai shikenan to wannan ido da ka rena shi ni'ima ce ka gode ma Allah da ya ma ido wannan da kake gani akwai wanda shi bai da ido hannu wannan da kake da wani bai da hannu kuma hannun ma bi gare ka wani biyin duka bai da wani ɗaya gare shi kunne wannan da kake ga wani kawai gashi nan da kunnan amma ko baya shi na'ura baya shi gashi nan da kunne amma baya shi wani ga bakin amma bai iya magana in ya so yin magana ya yi kuka bai iya wadan furta kalma daya bai bi kenan haka kawa wannan kaga kawa bi gare ka wani kawan bi duka bi da wani kawa ɗaya gare kai lun hashi wannan da kake shaka abubuwan ni'imomin Allah shi yasa Allah ya ce wa anta uddu ni'matan lahi la tusuha inda za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya ba saboda ni'imomin Allah suna da yawa to su ake a kullun a rayuwa ka zaman to mai gode ma Allah kai kasancewa ka mutum ka gode ma Allah ka ringa diba kaga irin dabbobi kowa sai ne a cikin mu da za a haihe ni ko za a haika shin an yarjejeniya ne tsakaninka da Allah kace to kai yanzu ana so za a halice ka a matsayin mutum ka yarda kace i ai wani jini a tsakaninka kawai tsin takkarsa kai a matsayin mutum to haka dabbobi da muke gani da timkiya da akuya da kaza su ma ba su da tsinci kansu inda Allah ya so da yanzu kai da yi ga a matsayin jeki ko a matsayin kare ko a matsayin akuya ko a matsayin cinna kamar ana ta yi ana tagi shi ma ba a sani ba
to kaga Allah dai ka mutum mai ka gode mai kuma a mutum din ma sai ga mai hankali kadi ba ga yadda kake ganin mahaukata suna yawo in ka gama ka ce ga ashe hankali ma ni'ima ce ka gode ma Allah to kuma da Allah yake ka musulmi shi ma ka gode ma Allah kasance ka musulmi ba wai zabin ka bane ba to ni'ima ce ta Allah kuma mu musamman ma mu a ran Niger da Allah yake ka musulmi ma yake a kasar Niger kasar da mafi yawanci 100% ma za a ce din musulmi ne Allah yake kasar musulmi ba kasar Arnawa ba kai yanzu kaga mu duka bakaken fata ne ko to akwai kasashen bakaken fata da in kaji mu yanzu ana katulan jinin kursan musulman ne 99 duka musulmi ne to akwai wanda su ma bakaken fata ne irin mu in kaje su ma kuma katulan jinin kursan kaga an ce duka ba musulmi bane ba ɗan kursan ne musulmi kaje irin kasashen Congo kaga bakaken fata ne kaje Zimbabwe kaje irin su Madagascar kaje irin su Malawi kaje irin gasu na kasashen arna duka majority su duka arnawa ne kuma bakake ne irin kalan iri da amma ko ba musulmi bane to daga Allah da yake musulmi zaka gode masa kuma da yake ma a kasar musulmi mu yanzu abun Allah kiyaye da a ce irin wannan kasashen aka yi irin su Malawi irin su Zimbabwe irin su Congo yanzu da ba san wata irin rayuwa muke yi ba haka ne to amma kaga Allah yake a kasar musulmi kai da ka tashi ma wa walidin wa ma walai da duka musulmi ne ka tashi a gidanku ana sallah ana azumi ana ayyukan alheri to amma yanzu ka ji ba nan ko burkina an kaje irin su mali haka da wani zaka ga ana kiran shi daga baban shi ko kakan shi kaga kawai duk ba musulmi bane ba Allah abin zai baka maki mu yanzu aka zo ana zano ka da sunan babanka da kakanninka duk musulmi ne amma kaga irin an kaje irin su mali su burkina zaka ga misali ni yanzu ana university islamic da muka yi tunda university islamic ta haɗo duka wannan kasashen su mali su gini su cote d'ivoire da wane ne kawai mutum zaka ga an zo ana kiran sunan shi in aka kira sunan shi da sunan baban shi sunan kakan shi ba musulmi bane ba Allah dia wanda muka yi karatu tare da su wani ma zaka ji kawai daga sunan shi wani sunan baban nashi ba musulmi bane ba shi Allah ya taimake shi musulunta to amma kai kaga in aka ce ka zano silsilar ka duka musulmi ne to da haka kenan sai ka ce Allahumma a inni Allah ka taimake ni akan gode maka kuma wa husni ibadatika to kuma anan mudiba Allah sai da har ambata ambatansa tukune ka godiya saboda duk wanda bai ambatan Allah ba zai gode masa ba shi yasa hatta a cikin ayat da Allah ya kawo a cikin suratul baqara ayat 152 Allah ya ce fazkuruni azkurukum yace washkuruni wala takfuru kage da Allah ya fara kawo fazkuruni ku ambace ni azkurukum zan ambace ku washkuruni ku gode mini wala takfuruna kada ku butulce mini saboda mi anan ma kaga ayat Allah sai da fara kawo fazkuruni tukune ce mi washkuruni saboda mi kaida ce malami suka ce duk wanda baya ambatan Allah to ba za ka same shi yana gode ma Allah ba amma in kana ambatan Allah to za a same ka mai godiya ne ga Allah na karshe kuma wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan in zaman to mai kyautata ibada gare ka kuma wannan ne wanda Allah ma dace daga munkatar to ya ne ne bawa zai kyautata ibada shine ta hanya biyu na farko al-ikhlasu kai wannan ibada dan Allah na biyu kuma mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam zaman to kai koyi da manzon Allah saboda duk ibadar da baka yi ta dan Allah ba to wannan ba kyakkyawar ibada bace ba kuma Allah ba zai amsa ba saboda Allah ya ce ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad-dina Allah ya ce ala lillahi ad-dinu khalis yace fa abudullaha mukhlisan lahu ad-din kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kudi sai yace man amila amalan ashraka fihi ma'i yace taraktu wa shirkahu dole in zaka yi aikin kana so Allah amsa kai dan Allah kanka dan burge mutane ko dan neman yardan mutane ko dan gamsar da mutane ko da duk wani abun duniya da matsayi da tarkacen duniya ko kai dan Allah saboda ibada ana yin ta ne dan Allah kai dan Allah domin ka samu yardan Allah da lada a wajen Allah subhanahu wataala da aljanna na biyu kuma ya zamanto an takuna ala sunnati ta zamanto akan sunna ma'ana kai yadda manzon Allah yi saboda Allah ya turo mana manzon Allah ne domin mu koyi da shi yace me yake da suna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yace wa in tuti'uhu tahtadu yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun dan haka duk ibada zakai in dai baka koyi ta ba yadda manzon Allah ko kuma baka yi ta bai da manzon Allah ba to wannan Allah ba zai baka balada akan ta ba ko ma wane ne in dai ba manzon Allah bane ba saboda Allah da ya turo manzon Allah ya turo shi ne kawai dan mi da wumin abish yasa duk qur'ani zakai Allah ya ce ati ullaha wa ati'ur rasula ati'ur la ko akwai wanda ake ambata shine ake ambata ko ati'ur la wa ati'ur rasula to da haka wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan kyautata ibada, ma'ana kana roƙon Allah nema ga mankatar duk ibada zaka yi kai ta dan Allah, kuma karkashin koyewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka yamu dake wannan addu'a mu yau ita yinta, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Addu'a ce mai muhimmanci. Shi yasa manzon Allah kafin ya koya ma Mu'azu sai ya ce mai wallahi inni la uhibbuka ya Mu'azu, yace fala tada anna fi dubri kulli salatin an taqula Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Haka kuma a suran addu'in ka ma ba ya sallah ba in zaka kai wannan addu'a. Allah ya taimake ka akan ambatan sa, ya taimake ka akan gode masa, ya taimake ka kuma akan tautata bauta gare shi. To muna roƙon Allah mu ma ya taimake mu akan ambatan sa, ya taimake mu akan gode masa, kuma ya taimake mu akan tautata ibada gare sa. Fata abinda muka faɗa na daidai, Allah ya sa mu tare, lada kuskure ta taba harshe, kuma Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.